الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani dangi ne rubo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba daya ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan daya shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi ne yau insha Allah ta'ala ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am wai duniya da ake cewa an yi ta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin haka ne akwai hadisi illa kasancewar hadisin ƙarya ne wanda yake cewa laula kama khuliqatid dunya in ba dan kai ba da ba a halicci duniya ba yo ai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajar shi ta wuce a halicci duniya ma saboda shi amma masu kirkira irin waɗannan abubuwa suna kirkira irin waɗannan hadisai wai dan nuna matsayi da daukaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajar da Allah ya masa alqur'ani ya ishe mu sheda akan haka alqur'ani ya ishe mu sheda da hadisan da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hadisi ne aka kirkira aka jingina ma Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda aka ce wai shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ta'ala ya ce masa wai laula kama khuliqatid dunya in ba dan kai ba da ba a halicci duniya ba wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce hadisin ƙarya ne kirkira shi aka yi amma matsayin shi da darajar shi ya ma wuce a ce an halicci duniya saboda shi dan ba wanda ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajar shi illa ubangijin da ya halicce shi wanda ya tabbata inda zaka dora duk wani mai daraja mutum da aljan da daraja ta mala'iku akan tafin suke ne tun daga Adam har zuwa kiyama ka dora ɗaya daga cikin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ɗayan tafin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka rinjaye su gaba daya wanda ga ya inganta manzon Allah ya ce ana sayyidu waladi adama yawmal kiyamati wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba daya a ranar kiyama ba dan alfare ba to duk waɗannan masu daraja annabawan Allah ulul azm irin su Ibrahim alaihi salam irin su annabi Musa irin su annabi Isa irin su annabi Nuhu gaba daya da sauran duk wani mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban shi yace babu wani annabi tun daga Adam da wanda suka zo bayan shi yace gaba ɗaya suna karkashin tutata a ranar kiyama kuma yace ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage na fito idan aka yi busa ta tashi kuma ni ne farkon wanda zai nemi ceto a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ni ne farkon wanda za a karɓi ceton sa to wannan duk ba su isa ba su nuna mana daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin sa don haka duk irin waɗannan maganganu ne waɗanda suke yawo mafi yawa malaman da ba sa iya bambanta tsakankanin aya da tsakuwa ba sa iya bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa su ne suke yawo da irin waɗannan hadisai wai don nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu shaida sama da alqur'ani kulillahu shahidun bayni wa bainakum, babu abinda zai baka shaida dangane da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin shi sama da alqur'ani da abinda ya inganta na sunnar shi. Don haka ba fadar shi bane, hadisin ƙarya ne, kirkira shi aka yi. Alaikum salam. Shi dai abinda muka sani, ka'ida duk wani abu mai sunan ibada, malamai suka ce mabnaha alal amr, duk wata ibada ana gina ta ne akan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ko na manzansa. Duk wani abu da bawa zai kaɗi gaba ya kirkire shi ya aikata da sunan ibada don neman kusaci ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ba Allah ya ce kai ba, ba manzansa ba, to wannan sunan shi bidai a ko kai Allah ba zai karba ba, domin Allah ba a bashi gaban kai kai. Manzon Allah ya aje mana ka'ida, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. A wata riwaya ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan lamarin namu, me yake nihi da lamarin mu shine addini. Manzon Allah ya ce ma laysa minhu, abinda ba shi da tushe a cikin addinin mu, ma'ana ba nasi na alqur'ani, ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu ijma'i na magabatan ƙurai. Manzon Allah ya ce fa huwa raddun, za a watsar masa da kayansa ba za a karba ba. To wannan ana maganar mutumin da ya kirkiri bid'a. To wani kan iya cewa ai ni ba ni ba na kirkira, ni ma iskowa ne ana yi na cigaba da yi, kenan ni ba na cikin waɗanda suka kirkira, amma ni yi ne niki. To manzo Allah sai ya sake maimaita wannan lafazi ya ce man amila amala laysa alayhi amruna, duk wanda ya aikata wani aiki ko mun kankanta shi aikin mu akan sa, manzo Allah ya ce fa huwa raddun, yace za a watsar masa da kayansa. An gane ku? Wani ya kirkiri bid'a yau da sama da shekara 100 kai ka biyo baya kana aikata wannan aiki, da kai da shi gaba ɗaya Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai karbi wannan aiki, sai dai a rubuta muku sune, saboda shi Allah ba a kusantar shi da wani abu sai abin da ya shar'anta akan harshen manzon shi. Manzon shi bai bar duniya ba duk wani abin da zai kusantar da mu da Ubangijin mu sai dai ya nuna mana. Manzon da ya nuna maka yanda in ka je biyan bukatar ka ga yanda zaka tsuguna ka biya bukatar ka, in ka gama ga yanda zaka wanke ka tsarkaka ka fito, wasu abubuwa muhimmai na ibada manzon Allah zai kyale mu haka nan. Hadisi ne sahihi yana cikin Muslim, manzon Allah yake cewa haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala akan kowane annabi da Allah ya turo, duk wani alkhairi iya saninsa sai ya nuna ma al'ummarsa, sharri ko mun kankantar shi sai ya tsawatar da al'ummarsa. Haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya amanar da Allah ya dora masa manzon Allah ya isa, bai bar duniya ba sai da Allah ya cika addininsa, idan aka ce abu ya cika, to duk mai hankali ya san bai buƙatar ƙari. Wanda mun yi misali ba sau ɗaya ba sau biyu ba, butali ne aka ajiye litir ɗaya aka cika shi da ruwa aka ce wane je kaka ƙara, in dai kana da hankali cha za ka yi, ai bai buƙatar ƙari a cike ki. To Ubangiji ta'ala nasi na alqur'ani ya saukar a ranar hajjin ban kwana, bayan la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye a Arafa, Ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa ya cika wannan addini. An gane ku? Tunda Allah ya cika, to musulunci bai buƙatar ƙari. Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ubangiji ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yanzu abinda ake nihi da al-yawm as-sa'a, wannan lokaci, lokacin da manzon Allah yake tsaye, Ubangiji ta'ala ya ce na cika muku addininku, kuma na cika ni'imata akan ku, na yarda muku da musulunci shine matsayin addini wanda zai amfani mishi a gobe kiyama. Dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa da ya kalli wannan aya, sai yake cewa man za'ama anna fil islami bid'atan hasana faqad za'ama anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama khana ar-risala, لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك يجي دك وان دي ريه چي وا مسلمي چي أكوي واتكي وكاور بدأ yace wallahi ya rayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ha inci ubangijinsa ya masa wuru-wuru ya masa magudi ma'ana ya kule wani abu bai isar ba micece hujjar kal Imam Malik yace domin Allah ya faɗa a cikin alqur'anin sa yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinu na cika ni'imata akan ku kuma na yardan muku da musulunci shine matsayin addini Imam Malik yace fama lam yakun yawma izin dina duk abinda bai zamanto ba addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala yakunul yawma dina al-Imam Malik yace wallahi ba ta yin da za a yi a yau ya zama addini duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi shi ba a wannan lokaci a matsayin addini ibada wanda za ta kusantar da mu da Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan da za a yi a yau ya zama addini kuma hadisi sahihi Abdullahi dan Umar yake cewa kullu bid'atin dalalatun wa irra'aha an-nasu hasana yace dukkan bid'a bata ce yace koda mutane suna ganin kyanta dan haka mai imani da Allah da ranar kiyama shi yake wadatuwa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi zage-zagen shaydani shine yake wuce gona da iri yaga cewa yafi wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su da kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai cin gyaran Allah subhanahu wataala da cin gyaran manzon sa shi yake kirkirar wani abu da sunan ibada saboda haka shi dan bid'a koda bai fada ba da harshen shi wanda ake kira da lisanul maqal to da harshen shi wanda yake na hali yana fadar cewa ai musulunci bai cika ba yana buƙatar a cike wani gurbi yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da rashin isar da wani abu dan haka yake kirkirar wani abu da sunan ibada dan haka da hujja ta kare musu sun kai bango dama haka al'amari yake duk wanda kura ta kai bango ya rasa hujja sai ya ringa cewa to kai in ba ka yi ba to kabar masu yi su kayan su ma wai da rashin kunya da rena ajewalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin kunya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ƙarya a kirikiri wai wani yake fadar cewa wai Allah da kanshi shi ya fara ma manzon Allah taron maulidi ka ji rashin kunya dan Allah a gidan rediyo yake fadar haka wai Allah da kanshi ya ma manzon Allah taron maulidi to dan Allah wannan ko mahaukaci ya yarda irin wannan magana wanda kun tabbata maulidin nan a shekara ta 600 da kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu tsinannu fatimiya in shi a su suka kirkira shi wanda da suka kirkira shi ba dan wato maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a'a saboda cin karan su ba babbaka da suka raba da guzuma sai suka halbi karsana da suka kirkira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ɗan shekarun nan maulidin da suka kirkira ya wuce a lissafa wanda su ma me yasa ko kirkira suka ce ɗan mushe muka da suna ma annabi Isa alaihi salam to gaya kuma wai ka zo ka ce wai Allah da kanshi wai shi ya fara ma manzon Allah wai taron maulidi kaga abubuwa ne waɗanda suke na son zuciya na raina mutane da rashin sanin ma inda aka dosa a bangare wanda yake na ilimi kawai haka mutum sai ya fito shi a matsayin malami yayi ta fadar abin da yaga dama yana yawo da hankulan jama'a wanda jama'a sun riga sun gane matsayin ku mayaudara waɗanda suke ɗan fowar nayi masu riba ce abin da ke hannun alshehun jama'a amma ku zo ku raba wai sai a shekara wai a wannan wata wai ku ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin shi ko makiyan shi saboda ba ku abin sunnar shi ba sa abin sunnar shi wallahi tallahi ba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ne san manzon Allah so ne wanda yake cikin zuciya kuma a aikace ake gane masoyin manzon Allah ba akan harshe ba ayyukan ka su za su gasgata cewa kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Ubangiji ta'ala yace kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Ubangiji ta'ala yace gaya musu in har kun kasance kuna kaunar Allah to fattabi'uni ku yi min biyayya idan kuka mun biyayya yuhibbukumullahu Ubangiji ta'ala zai kaunace ku kuma zai gafarta muku zunubanku biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku ba wani abu bane ba wanda yake kawai fada da baka wani malami yace man yadda i hubban nabiyyi wa lam yufi min hadayhi fa safahatun wa furaq al hubbu awwalu shartihi wa furudihi in kana sidqan fa'atun wa wafa'u. To dan haka anan al imam ibn kasir Allah ya ji kansa yace wannan aya ita ce alkali wadda ta tankade ta rauraye ta rabe mana su wane ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wane su wane ne makaryata masu da'awar baka wanda iya san manzon Allah akan abaki akan hanshi ya takaita bai kai zuciya ba yace saboda anan Allah ce ayi kul in kuntum tuhibbunallaha ce in har kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni kenan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya karantar da kai na ibada ka wadatu da shi karka kirkiri bid'a domin in ka kirkiri bid'a wannan kai ba mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda ya ajje ka'ida man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rabb man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb in dai masoyin shi ne dole ka wadatu kai masa biyayya sau da kafa inda manzon Allah ya dora kafar shi ka dora kafar ka duk wani abu wanda yake na ibada yanda ya sita mu bi kar mu karkace mu yi dama ko mu yi hagu mu wadatu da iya abin da ya zo mana da shi. Dan haka wallahi tallahi duk mutumin da alqur'ani da sunna tacicciya ba su wadace shi ba iya abin da manzon Allah ya karantar da mu na ibada bai wadace shi ba to ba abin da zai wadatar da shi. Dan in kana takamar ka kirkira wata bid'ar ka a yau to akwai wani wanda yafi ka tunani shi ma zai kirkiro wata bid'a shi ta daban kuma shi sai ya ce taka za a yi ko tashi za a yi kuma kuna da awar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nemo mana hadisin da inda Abubakar Allah ya kara masa yadda ko Umar ko Usman ko Ali ko wani daga cikin sahabbai cewa yayi taron maulidi kuma duk littattafan da ake karantawa ga suna kan na fiqhul malikiyya kan sauransu ba ma ne littafin hadisi ba daman a can ba za ka samu ba nemo inda wanda suka ce taron maulidi cewa mustahabi ne ko sunna ce mustahabi wanda inda addini ne malamai suka ce waɗannan malamai da sun bayyana to amma kasancewar abu kawai na san zuciya da yawo da hankulan jama'a dan haka dai wannan aya ita ce alƙali zaka gane wane ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wane ne mai da'awar baka wanda iya san shi wato ya takaita akan harshe na
to kuma wannan da yake su kuma tare suke ba ko da yaushe idan yazo zai karanta alqur'ani shi sai su sa kireke da shi karanta alqur'ani nan da yake bari ne zai yi ko ba yayin sannan kuma sun ba da alqur'ani da yake soyayya gare shi ya zama da kike ko
wai misali kasancewar wuri ne ana kada kada ko ana waƙe waƙe shin zaka iya zama ka karanta alqur'ani ko ba zaka iya ba bai halatta ka je ka nemi wuri inda ke akwai nutsuwa Al-Qur'ani abu ne wanda yake mai girma wanda yake bukatar darjantawa ko inda ake dime ake surutu na banza ba a saurari ba mai Allah yake fada to bai halatta kai ka zo ka zauna kana karanta Al-Qur'ani an gane ko dan haka sai ka nemi wuri wanda yake nutsatsi ka je ka karanta Al-Qur'anin ka amma in zaka iya umarnin su cewa su dina sanya wannan kada-kadi to anan dole ne kuma ka hana su in yaso ka hana su sai ka ci gaba da karatun alqur'anin ka amma in ba za su dina ba to bai ya halatta kai kana ci kace anan zaka karanta wai kuma sunbantar alqur'ani saboda soyayya da wannan san alqur'ani shine karanta shi da bibiyar abin da ke cikin shi na hukunci hukunci ba sunbanta ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen wato aya ta 82 wanda kafin ita wato kamar yanda ya gabata a darasi da ya wuce annabi Ibrahim alaihi salam shine Allah yake kissanta mana wata muhawara da yayi tsakanin sa da mutanansa wanda kasancewar wani usulubi ne wanda yake na shayayya Allah ya fahimtar da bawan shi Annabi Ibrahim alaihi salam wanda a ƙarshe ya kai jama'ar sa bango, domin jama'ar sa jama'a ce wadda take mushrika, ma'ana mai bautar wani Allah subhanahu wata'ala, wanda kuma galibin ibadar su a wannan lokaci suna sarrafa ta ne ga rana da wata da taurari. Don haka Annabi Ibrahim alaihi salam, wato Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ya fahimtar da shi yanda zai yi mujadala da su, wanda kuma a ƙarshe ya kai su bango, wanda kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa ba mutanen ka labari lokacin da Ibrahim alaihi salam ya faɗa ga mahaifinsa Azara da jama'arsa, yake cewa a tattakizu asnaman aliha, shi yanzu kwa mai da gumaka abun bauta, ku daina bautar Ubangijin da ya halicce ku, ya halicci komai da kowa. Yace inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, yace lalle kai baba da kai da jama'arka, yace wallahi ina ganin ku kuna cikin bata wanda yake mabayyane, ma'ana ina kudiri, ina tabbatarwa tun daga halshina har zuwa zuciya, wallahi akan bata kuke wanda yake mabayyane, babu batacce sama da wanda ke bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda Allah ya faɗa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi yajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Sai Allah ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Haka al'amarin yake, Allah ya ce mu ne muka nuna ma bawanmu Ibrahim alaihi salam malakutas samawati wal ardi, ma'ana halittun sammai da ƙasai. An gane ko? Allah ya nuna masa abubuwa waɗanda suke na al'ajibba. Allah ya ce wal yakuna minal muqinin, dan ya zamanto daga cikin masu sakankancewa game da alƙawarin. An gane ko? Dan ya ƙara yaqini. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna masa wasu abubuwa na mamaki, domin shi mumini duk lokacin da yaga wata aya, to wannan aya iya abinda take kara masa nutsuwa da imani. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshiru. Shine Ubangiji ta'ala yace lokacin da dare Ibrahim alaihi salam ra'a kaukaban sai yaga tauraro ya kullu, qala hadha rabbi, sai yace da jama'arsa, shin yanzu wannan shine Ubangiji na wanda kuke da'awar cewa shi ya cancanta in bauta masa? Kenan wannan ɗaya daga cikin fuskoki hudu da malamai suka juya wannan ma'anar wannan kalima hadha rabbi. Kenan zaka kaddara adatu istifham, ma'ana a hadha rabbi, shin yanzu wannan shine Ubangiji na a cikin rayuwar ku? Ko kuma kakka kaddara shi ma bar shi haka nan kenan, hadha rabbi, wannan shine Ubangiji na. An gane ko? Domin duk lokacin da kake tattaunawa da mutum kana da halaccin abinda baka yadda da shi ba, kace ka yadda da shi dan ka gina hujja akan haka. Eh, na yarda kamar yanda kuke faɗa, wannan shine Ubangiji na. Falamma afala, lokacin da alfijir yake to tauraro ya bace, Ibrahim sai ya ce la uhibbul afili, yace ai ni bana son masu fakewa, duk wani abu wanda yake mai boyewa, wani lokaci yana nan wani lokaci baya nan, yace to ni bana son haka. Yaya Ubangiji ya zamanto wani lokaci yana nan wani lokaci baya nan? Kenan lokacin da baya nan in ina buƙatar wani abu zai dauke wuniyata. Kenan anan ya kai su bango sun gane cewa kenan tauraro bai cancanta ba a bauta masa, saboda wani lokaci yana nan wani lokaci baya nan. Shine sai Allah ya ce falamma ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi, lokacin da ya ga wata yana mai hudowa, Ibrahim alaihi salam sai ya ce hadha rabbi, wannan shine Ubangiji na kamar a cikin rayuwar ku, ko kuma shin wannan shine Ubangiji na kamar yanda kuke dawa? Falamma afala, lokacin da wata ya faki, Ibrahim sai ya ce la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhalli, in har Ubangiji na bi shiryar da ni zuwa abinda ya cancanta na bauta masa, ko kuma zuwa tafarki wanda yake madaidaici, yace wallahi zan zamanto daga cikin mutane waɗanda suke batattu. An gane ko? Hidayatul tawfiq kenan. Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi, hadha akbar. Lokacin da yaga rana na hudowa, Ibrahim alayhi salam sai ya ce wannan shine Ubangiji na ka, yace wannan ku shine mafi girma domin ya fi tauraro kuma ya fi wata. Falamma afalat, lokacin da rana ta faki, qala ya qaumi inni bari'un mimma tushriku, sai ya ce ya ku jama'ata, ku san da cewa ba ni ba duk wani abin da kuke hada bautar Allah da shi, ma'ana na raba hanya da ku gaba daya. Yace inni wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin, yace ni na fuskantar da fuskata ga Ubangijin da ya kage halittar samai da kasai, hanifan ina mai gujire ma komai, ina mai fuskantar shi gaba daya. Yace kuma ni ba ni ba duk wani mushriki. An gane ko? Shine yake cewa inni wajjahatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifa, sai yace wa ma ana minal mushrikin, ba ni ba mushrikai, ma'ana na raba hanya da su. Tunda iya abinda kuke bauta ma gas da sauran gumakan ku waɗanda kuka yi, to ga rana ta faki. An gane ku? Kuna bauta mata, to ta fake wa zai kawo muku agaji? Haka shi wata, haka tauraro. Waɗannan gumaka dama Ibrahim kamar yadda Allah ya kissanta mana a can su ma ya kai musu babu. Lu abincin da aka kawo aka ajiye gunki ya sa albarka. Ibrahim ya ce ala ta'kulu, shi yanzu ba za ku ci ba, malakum la tandiku, me yasa me ku ba ku magana? Ibrahim alayhi salam ya sanya gatari ya sassara su. Lokacin da suka dawo daga sallar su ta Idi, suka ce wa ya aikata wannan ta'asa da gumakan mu? O suka ce can dida mun ji wani saurayi yana aibanta su yana zazzagin su, ana ce da shi Ibrahim. Suka ce to ku zo da shi a gaban idanun mutane, la'allahum yashhaduna, dan su shaida cewa shi ya aikata wannan ta'asa. An gane ku? Ko kuma la'allah ka dauke ta anan littaraji, wato takan iya yiwa su ba da shaidar cewa shi ya aikata wannan. A lokacin da aka zo da Ibrahim alayhi salam, sai ya ce fas'aluhum in kanu yantiqu, ku tambaye su in har suna magana, in dini ne ku tambaye su su faɗa. Suka ce haba Ibrahim, yaya za ka wutar da hankulanmu? An gane ku? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimtum ma ha'ula'i yadiku, sai yace alhamdulillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. A lokacin nan sai suka koma kawunan su, suka yi tunani, suka ce ka innakum antum adh-dhalimun, lalle ku ne azzalimai, kun sarrafa ibada ga wanda bai cancanta ba a bauta masa. Sai suka ce Ibrahim, ka san hodannan gumakan namu ba sa magana, ka san ba sa magana, kuma zaka ce mu tambaye su? Yace to ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum, yanzu ku a ringa bauta ma wani Allah wanda bai ya amfanar da ku daidai da wani abu in kun bauta masa, wala ya durrukum, kuma bai isa bai cutar da ku in har ku bauta masa ba? Yace uffin lakum, Allah wadanku, wani ma ta'buduna min dunillahi, da duk abin da kuke bauta ma ko ma bayan Allah, afala ta'qiluna, yanzu ba ku hankaltar cewa ba su cancanta ba a bauta musu, tunda ba sa janyo amfani, ba sa ije cuta? To a wannan lokaci aka shirya wuta, aka ce a kona shi, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul anbiya da suratul safat da kuma can cikin suratul shu'ara, kamar yadda dai insha Allah duka zamu iske. To dan haka anan ma wani tattaunawa ce da Ibrahim alayhi salam yi, amma akan abin da ya shahi wasu abu daga cikin abubuwan da suke bauta ma rana da wata da tauraro. To lokacin da Ibrahim ya kai su bango, sai ya ce inni wajjahatu wajhiya, lalle ni na fuskanta fuskata, lillazi fatara samawati wal arda hanifa, ga Ubangijin da ya kage halittar samai da kasai, yace hanifan ina mai bujire ma komai, ina mai gabatar shi. Yace wa ma ana minal mushrikin, yace ni ba mushrikai, daga yau mun raba hanya. An gane ku? Sai Allah yace wa hajjahu qaum, Ibrahim alayhi salam jama'ar sa sun masa jayayya. Ami suka masa jayayya dangane da kadaitar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada. Ibrahim yace da su atuhajjuni fillahi wa qad hadan, yace yanzu kwa yi shayayya da ni game da kadaitar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada wanda alhali Ubangijin da ya halice ni shi ya shirye da ni zuwa wannan tafarki madaidaici cewa ibada gaba daya hakkinsa ne sai suka ringa masa barazana cewa in har baka daina zagin gumakan mu ba su abinda suke nihi da zagi ma'ana fada musu gaskiya cewa gumaka ba su cancanta ba a bauta musu suka ce to muna ji maka tsoron wani gunki daga cikin gumakan mu zai iya hallaka ka ko ya haukata ka ko ya musibantar kai da wata musiba shine Ibrahimu sai ya ce wala akhafu ma tushrikuna bihi da suka masa wannan barazana sai ya ce wallahi ni ba na tsoron duk wani abin da kuke hada bautar Allah da shi illa an yasha rabbi shay'a kusan da cewa babu wani abu na musiba da zai same ni sai dai abin da Ubangiji na tabaraka wa ta'ala ya so ya sama angane ko wai ba dan Ibrahimu ba yana itikadin cewa wani gunki yana iya musibantar da shi dan haka anan malamai suka ce wannan istisna ne wanda yake munqabi walaysa muttasilan angane ku lakin sai dai kasancewar abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so ya same ni na musiba shine zai iya samu na wasi arabi kullu shay'in ilma Ubangiji na ku yayi wuce komai da sani da duk abin da yake bayyana da abin da ke koye gaba ɗaya Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da sani game da shi kuma yana da iko a kansa yace a falata tazakkaruna yace yanzu ba kwa wa astuwa ku daina bautar wani Ubangijin da ya halice ku sai Ibrahim yace wa kaifa akhafu ma ashraktu ta yaya zan ji tsoron abin da kuka hada bautar Allah da shi ma'ana ta kaka zan ji tsoron gumakan ku wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sulbana ku kuma alhadi ba kwa tsoran cewa kun hada bautar Allah da wani ma lam yunzil bihi alaykum sulbana abinda Ubangiji ta'ala bai saukar muku ba da wata hujja game da bauta masa ma'ana babu wata hujja da Ubangiji ta'ala da ya saukar muku cewa ga wani ya cancanta a sarrafa masa ibada an gane ku ma'ana wai ta yaya zan ji tsoron abinda kuke hada bautar Allah da shi ma'ana yaya zan ji tsoron gumakan ku alhali ku ba kwa tsoron cewa kun hada bautar Allah da wani Ubangijin dake da iko akan komai da kowa wanda zai iya damkar ku ya hallaka ku da duk iya abinda ya so na azaba in ma a duniya ko kuma a makoma lahira me yasa ku ba kwa tsoron cewa kun hada bautar shi da wani malam yunzil bihi alaykum sulbana abinda bai saukar muku wata hujja da cewa ya cancanta bauta masa an gane ku Ubangiji ta'ala ya ce ma Ibrahimu tambayin su fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamu wace jama'a ce daga cikin jama'un nan guda biyu ma'ana masu tauhidi da ku waɗanda kuke hada bautar Allah da wani ma'ana wace jama'a ce daga cikin jama'un nan guda biyu mu masu tauhidi da ku masu shirka a haqqu bil amni wace jama'a ce mafi cancanta dangane da samun aminci da kwanciyar hankali a rayuwa ta duniya da makoma lahira shin mu ne ko ku in kuntum ta'lamuna in har kun zamanto kun san da haka ku ba mu labari masu tauhidi sune suka cancanci aminci a duniya da lahira ko kuma waɗanda suke shirka suke bautar wani Allah an gane ku Ubangiji ta'ala yace ba su amsa allazina amanu kenan humul ladina amanu ai waɗanda suka cancanci imani wannan aminci a rayuwa ta duniya da makoma lahira sune waɗanda suka kyautata imanin su me ake nihi da imani anan sune waɗanda suka kadaita Allah a cikin ibada humul ladina amanu kenan allazina amanu sune waɗanda suka kadaita Ubangijin su a cikin ibada walam yalbisu imanahum bi zulm basu gauraye tauhidin su imanahum anan ai tauhidahum basu gauraye tauhidin su da zalunci me ake nihi da zalunci anan shine shirka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hadisi na cikin Bukhari lokacin da wannan aya ta sauka allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amru wa hum muhtadun hankalin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi suka rasa inda za su sa kansu suka zo suka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi wata aya ta sauka amma fa al'amarin ya tsananta akan mu suka ce ayyuna lam yadhlim nafsa wane ne bai zalunci kansa ba daga cikin mu, wane ne za a samu bai zalunci kansa ba? Wanda ko Allah ya ce waɗanda suka yi imani basu gaure imaninsu da zalunci, sune suka cancanci aminci a duniya da lahira, kuma su sune shiryayyu. To ina za a samu wani daga cikin mu wanda bai zalunci kansa ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu, wato laysa al'amru kama tazunnun, ko kuma lais, an gane ko, au kama kala. Manzo Allah ya ce laysa zalika inna ma huwa shirk, ko kuma laysa al'amru kama tazunnun au kama kala. Manzo Allah ya ce al'amarin dai ba kamar yanda kuke zato ba. Ya ce alam tasma'u ila ma qala luqmanu liblihi wa huwa ya'idhu, shi yanzu ba ku ji ba fadar luqman lokacin da yake fada ma ɗansa, lokacin da yake masa wa'azi yace masa ya bunayya la tushriku billah inna shirka la zulmun azim, yace masa ya kai ɗana kar ka sake ka hada bautar Allah da wani, domin shirka zalunci ne wanda yake mai girma. To dan haka anan da yace walam yalbisu imanuhum bi zulmin, ai ba su gauraya tauhidin su da shirka. Ubangiji ta'ala yace ulaika lahumul am, waɗannan su ne suka cancanci aminci ta kowace fuska. An gane ko? Aminci na zuciya, masu tauhidi su suka cancance shi. Dan duk mutumin da tauhidi ya samu gindin zama a cikin zuciyarsa, to bayan da zaka ganshi kasancewar wato a hargitsi. Duk mutumin da ya koshi da aqida, aqida wadda take tacecciya, wadda aka gina ta akan alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wata ir guguwa da take gilgiza wato masu jigari jigari, ba yanda za a yi wallahi ya gilgiza. Duk wani wanda zai zo maka da wasu shubuha cikin shi, wallahi ba yanda za a yi ya gilgiza ka. Kalima ɗaya zaka kawo ka kure shi ka kai shi bango, saboda mutumin da ya koshi da tauhidi shine yake da aminci, aminci na zuciya, da aminci wanda yake na wato kwanciyar hankali, wanda yake na aduran ƙasa, ma'ana abin da ya shahi abinci ko wani kasancewar kwanciyar hankali, rashin yaki-yaki, ba komai ba yake kawo shi illa kadai ta Allah a cikin ibada. Hanya ce wadda take ɗaya-ɗaya, duk waɗanda suka kadaita Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada, suka yi biyayya ga manzon shi sau da ƙafa, to su suka cancanci aminci ta kowace fuska. Kamar yanda a cikin suratul Nur Ubangiji ta'ala yake cewa wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a al-aya. Ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka aikata ayyuka na gani, Allah ya yi alƙawalin zai mayar da su abin ƙasa su zamantu su ne khalifofinsa, ma'ana su suke su ne khalifofinsa, kamar yanda Allah ya mayar da waɗanda suke gabaninsu. Kuma Ubangiji ta'ala ya ɗau alƙawalin zai tabbatar musu addininsu wanda ya yarda musu da su, sannan kuma wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, zai canza musu wato aminci bayan furgicin da suke ciki da wannan, ma'ana duk furgicin da suke cikin shi Ubangiji ta'ala zai gusar da shi, zai canza musu da aminci. Wannan kenan mutane waɗanda suke da tauhidi ta kowane fuska, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna mana su cewa su suka cancanci wato aminci. Idan yalwa ta arziki ake so, ko kwanciyar hankali da haɗin kai, ba abin da ke haɗa kan al'umma illa kaɗai ta Allah a cikin ibada bin dokokinsa. To dan haka Ubangiji ta'ala ya ce ulaika lahumul amn, waɗannan su suka cancanci aminci. Aminci na farko shi ne a duniya, aminci na biyu shi ne a gobe kiyama. An gane ku? Me Allah ya ce wahum min faza'i yawma idhin amin, wahum min faza'in yawma idhin amin, masu tauhidi su ne amintattu game da furgici na wannan yini-yini na alkiyama. Shi ne sai yake cewa wahum muhtaduna, kuma su ne shiryayyu. Idan kana neman shiryayye a duniya, shi ne mutumin da ya kadaita Allah a cikin ibada, ya yi biyayya ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam, kuma su ne shiryayyu a gobe kiyama, waɗanda in sun kama hanya tar ba inda za ta tsaya da su illa aljanna, Allah ya sanya mu daga cikinsu. To shi ne sai Allah ya ce wa tilka qalat a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allah tabaraka wa ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as salihin wa isma'ila wa yas'a wa yunus wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wa law ashraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha ha'ula'i faqad wakkanna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hada Allahu fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum 'alayhi in huwa illa dhikra lil 'alamin ubangiji ta'ala yace wa tilka hujjatuna wannan ita ce hujjarmu tilka anan ismu da ishara ne lil ba'ida amma anan bi ma'ana hadhihi hujjatuna ubangiji ta'ala yace wa tilka hujjatuna wannan ita ce hujjar mu ataina ha ibrahima wadda muka ba bawo mu ibrahimu alaihi salam mucece hujjar anan malamai suka ce irin jayayyar da ibrahimu alaihi salam yayi ya kai jama'ar sa bango hujja ce wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da ibrahimu alaihi salam cewa ga yanda zai ja da su an gane ku dan haka duk wanda ke tafarki na gaskiya to shi yake da karfin hujja ba yanda za a yi duk mutumin da ya rike alqur'ani ya rike sunna ta cicciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ya fahimce su to ba yanda za a yi duk wani mai shubha ya kai shi gungu shine Allah yace wannan ita ce hujjar wadda muka ba bawo mu Ibrahimu alaihi salam ala qaumihi abisa mutanansa lokacin da yayi jayayya da su kuma ya kure su Allah yace narfa'u darajatin man nasha mu muke daukaka wato darajar wanda muka ga dama daga cikin bayin mu mu gada masa ilimi da fahimta da matsayi wanda yake na daraja kamar yanda Allah ya gada ma Ibrahimu alaihi salam an gane ko ubangiji ta'ala shi ya bashi wannan ilimi kuma shi ya fahimtar da shi kuma shi ya daukaka darajar shi ya samu rinjaye akan jama'ar sa shine Allah yace narfa'u darajatin man nasha ubangiji ta'ala yace muke daukaka daraju amma ga wanda muka so daga cikin bayin mu kamar yanda Ibrahimu alaihi salam mu ne muka daukaka darajar shi wannan tattaunawa da yayi da jama'ar sa da irin wannan hujjoji da ya basu ya kure su ubangiji ta'ala yace mu ne muka ganar da shi ba kowa ba inna rabbaka hakimun alim yace lalle ubangijinka mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi kuma masani ne dangane da halayen bayin sa ya san mai gaskiya ya san magariyaci wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub ubangiji ta'ala yace mu muka masa kyautar da ishaqa da jika wato shine yaqub wanda shi yaqub da ne na ishaq alaihi salam wanda ubangiji ta'ala lokacin da ya turo wasu manzanni na musamman ma'ana mala'iku waɗanda za su je su halaka alƙarya ta mutanen annabi Lut akan dina aikin alfasha da basu yi ba wanda suka yada zango ga Ibrahimu alaihi salam Ibrahimu alaihi salam ya ringa mujadala da su yaya za ku je ku halaka waɗannan alƙaryu alhali akwai annabi Lut a ciki yake ce musu inna fi haluda ai akwai Lut a ciki yaya kuma za ku je ku halaka wannan alƙarya suka ce nahnu a'lamu biman fiha mu mun fi ka sanin wa yake cikin ta ubangiji ta'ala ya umarce mu cewa lan najiyan lahu zamu tsiratar da shi da iyalinsa sai dai matar shi kawai ita ce tana daga cikin waɗanda za su wanzu a cikin halaka domin ba ta yi imani da shi ba to amma kafin su wuce he da suka bashi albushirkin cewa zai samu da kuma bayan dan suka bashi albushirkin cewa zai ga jikan shi shine Yaqubu alaihi salam dan haka galibi Allah yake ambata su a wuri ɗaya wanda yana daga cikin ni'ima da Allah ya jaddada ma bawansa Annabi Ibrahimu alaihi salam wanda wani matsayi ne wanda yake na daraja ƴaƴa ne waɗanda suke zabo waɗanda suke da martaba ko luluwa shine annabta shine Allah yace wa wahabna lahu ishaqa ibrahimu mune muka bashi kyautar da wato ishaqa wa yaquba kuma muka bashi kyautar jika wato shine yaqubu alaihi salam Allah yace kullan hadaina kowane ɗaya daga cikin su shi ishaqan da shi yaqub kin Allah yace mun shiryar da shi zuwa tafarkin wanda yake mu daidaici an gane ko ma'ana kowane ɗaya daga cikin ƴaƴan nasa Allah yace mun shiryar da shi tabarkin da shi mahaifin nasu yabi Ibrahim alaihi salam Allah yace su ma mun dora su aka wannan ko ni'ima ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya azurta ka da imani kuma ya azurta zuri'aka da imani sai yace wa nuhan hadaina min qabl Allah yace Nuhu alaihi salam mu ne muka shiryar da shi gabanin ka wato hallo gabanin ƴaƴanka shi wannan ishaqa da yaqub wa nuhan hadaina Allah yace Nuhu mu ne muka shiryar da shi min qablu gabaninka wa min zurriyatihi ubangiji ta'ala yace daga cikin zuri'ar annabi Nuhu an gane ku daga cikin zuri'ar annabi Nuhu me yasa malamai suka ce anan saboda annabi Yunus da annabi Lut ba sa cikin daga zuri'ar Ibrahim alaihi salam dan haka anan malamai suka mai da damir zuwa wato annabi Nuhu alaihi salam wa min zurriyatihi daga cikin zuri'ar annabi Nuhu Ubangiji ta'ala yace Dauda mu muka shiryar da annabi Dauda wa Sulaimana Allah yace dan shi Sulaimana mu muka shiryar da shi wa Ayyuba Ubangiji ta'ala yace haka nan Ayyub alaihi salam wa Yusuf wa Musa wa Harun da Yusuf dan Yaqub da annabi Musa da Haruna dan uwan Musa Allah yace duka mu muka shiryar da su daga cikin zuri'ar annabi Nuhu wa kazalika najzul muhsinina Allah yace kamar yanda muka sakauta ma Ibrahim alaihi salam duk wasu masu kyautatawa haka muke sakauta musu an gane ko idan ka zamanto mutumin kwarai kana biyar dukoki na Ubangiji tabaraka wataala sau da kafa to ba yanda za a yi zuri'ar ka ta tuzurta sakamakon mai kyautatawa kyautatawa kwatancin kyautatawarsa hal jazaul ihsan an gane ku ni Allah yace wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullum ri'in bima kasaba rahi saboda haka mutun ya zaman tuna kwarei sakamakon shi ubangiji tabaaraka ta'ala zai gyara zuri'ar shi dan haka ubangiji ta'ala yace wa kadhalika kamar yanda muka sakauta ma Ibrahim alaihi salam muka bashi zuri'a wadda take ta kwarei Allah yace najizul muslimina haka muke sakauta ma masu kyautatawa har zuwa kiyama sai Allah yace wa zakariya zakariya Allah yace mu muka shiryar da shi wannan duka zaka yi adafi kenan akan cewa wa nuhan hadaina min qabl annabi Nuhu mu muka shiryar da shi gabanin haka kenan daga cikin zuri'ar shi hadaina Dauda annabi Dauda mu muka shiryar da shi muka shiryar da Sulaimana muka shiryar da Ayyub haka nan annabi Yusuf haka nan annabi Musa da Harun gabaɗaya mu muka shiryar da su sai Allah yace wa zakariya haka nan zakariya alaihi salam wa yahaya da dan shi yahaya domin yahaya da ne wanda yake na zakariya wa isa da isa dan maryam wa ilyas wato da annabi ilyas Allah yace kullu minas salihina kowane ɗaya daga cikin su Allah yace yana daga cikin bayi waɗanda suke managarta wanda suke da daraja madaukakiya a gobe kiyama wa Isma'ila Ubangiji ta'ala yace Isma'il mu muka shiryar da shi wal yasa haka na al yasa shi ma annabi ne wa Yunus da annabi Yunus wa Lutan da annabi Lut Ubangiji ta'ala yace wa kullan kowane ɗaya daga cikin su Allah yace faddalana alal alamina mun fifita shi akan halittun zamanin sa ma'ana domin duk jama'ar da suka zo to annabin su yafi su daraja babu wani mai daraja sama da ba annabi shine Allah yace wa kullam kowanne daga cikin su Allah yace faddalna mun fifita shi alal alamina a bisa halittun zamanin sa kenan me ake nihi da alal alamina anan mutun da aljanna zamanin sa gaba daya ubangiji tabaraka wa ta'ala na fifita munzan da ya turo sai yace wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim daga cikin mahaifansu ba duka ba wannan min tabi'iyya ce ma'ana daga cikin mahaifansu wa zurriyatihim da ƴaƴansu wa ikhwanihim da ƴan uwansu Allah yace wajtabainahum Allah yace mun zabe su wa hadainahum ila siratin mustaqim sannan muka shiryar da su zuwa tafarki wanda yake madaidaici an gane ku me yasa min anan ta zaman to ta budiya saboda kasancewar baban Ibrahim alaihi salam kamar yadda ya gabata mushriki ne kuma akan shirka ya mutu haka nan zuri'a dan annabi Nuhu alaihi salam kasancewar kafiri ne akan kafirci ya mutu sai yace wa ikhwanihim haka nan da ɗan uwansu da wasu daga cikin ɗan uwansu Allah yace wajta bainakum Allah yace mu muka zabe su muka fifita su akan sauran jama'u wahadainahum kuma muka shiryar da su ila siratul mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici sai yace zalika hudallahi wannan ita ce shari'a ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana wannan shine addinin sa yahdi bihi man yasha'u min ibadi wanda ke shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayin sa ma'ana hidayatut tawfiq wanda ba wanda ya isa ya ma ba wa dace dangane da karbar imani illa ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ba wani karfi bane ba wata dubara bace ba wata dukiya bace ba wani karfin mulki bane ba zabi ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da bayin sa wanda Allah ya ga dama ya cusa imani a cikin zuciyar sa wanda Allah ya ga damar halakar da shi da tabar da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya hura shi akan kafirci to dan haka shine anan yace zalika hudallahi wannan shari'a ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala yahdi bihi man yasha'u min ibadi wanda ke shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayin sa Allah yace walau ashram waɗannan zababbun jama'ar Allah yace gaba ɗayan su da za su yi shirka daidai da kibtawar ido su mutu akan haka Allah yace la habita anhum ma kanu ya'malu duk abin da suka kasance suna aikatawa gaba ɗaya zai zubi zai bashi ba za su samu sakamakon lada akan shi a gobe kiyama nan ana tauna tsakuwa ne dan ayata jisuru ba dan waɗannan annabawa za su yi shirka ba to ana nuna mana cewa waɗannan manzanni tun daga Ibrahimu alaihi salam da ɗan shi Ishaq da ɗan shi Yaqub da annabi Nuhu alaihi salam da sauran annabawan da aka ambata gaba ɗayan su Allah yace da za su yi shirka su mutu akan haka Allah yace duk abin da suka kasance suna aikatawa gaba ɗaya zai zube ko makomar su mutu wanda wannan tsakuwar Allah ya sake tauna mana ita a can yake cewa walaqad uhiya ilayya walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin balillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin ubangiji ta'ala yace an gane ku wanda farkon ayar ne Allah yace kul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilu ce da su yanzu wani Allah kuke umarni na cewa in bauta masa ya ku jahilai wanda ba ku san inda aka dosa ba yanzu wani Allah za ku ringa umarni na cewa in bauta masa maza Allah yace wala kad uhiya ilayya kusan da cewa wala kad uhiya ilayya ne ku ilaika ubangiji ta'ala yace wala kad uhiya ilaika tabbas an yi turo da sako zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan umarni ne Allah yake masa cewa ya fada musu Allah yace tabbas an yi turo da sako zuwa gare ka kamar yanda aka turo da wannan sako zuwa waɗanda suka gabace ka na manzanni Allah yace la in ashrakta in har ka hada bauta ta da wani daidai da kibtawar ido ka mutu akan haka Allah yace la yahbatanna amaluk gaba ɗayan aikin ka zai zube wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta ma'ana nan manzon Allah ne Allah yake cewa inda zai yi shirka ya mutu akan haka ma'ana duk abin da ya aikata zai zube kuma zai zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su wuta to an ce manzon Allah in yayi shirka gaba ɗayan aikin sa ya zube kuma makomar shi wuta ina wanda yake kasa da shi to dan haka waɗannan manzanni gaba ɗaya Allah yace walau ashraku da za su yi shirka da ni su hada bauta ta da wani ma'ana su dauki wani abu mai sunan ibada su sarrafa ubangiji ta'ala yace la habita anhum ma kanu ya'malu duk abin da suka kasance suna aikatawa na ibada to zizibe ba za su samu sakamako akan shi a gobe kiyama kuma makomar su ita ce wuta wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai dai mu gane anan sharadin duk abin da mutun ya aikata na ibada idan yayi shirka cewa aikin zai baci sai idan ya mutu akan shirka bai dawo zuwa musulunci ba an gane ko sai in ya mutu akan wannan shirka bai tuba ba to duk abin da ya aikata in shekara dubu yana ibada daidai da misqala zarra ba zai samu sakamakon wannan ibada a gobe kiyama makomar shuta. Amma da zai yi shirka bayan shirkar Allah ya masa dace ya jaddada imanin sa ya tuba, to wannan ayyuka da ya aikata na ibada suna nan a magana wadda take mafi rinjayi, ba inda za su kuma zai samu sakamakon lada akan su a gobe kiyama idan sun cika sharuɗa na karbar aiki. Wanda kasancewar waccan aya wadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa da sauran malamai suka tafi akan cewa indai mutum yayi ridda, to duk abin da ya gina na ibada in shekara 1000 yayi yana ibada, gabaɗe wannan ibada ta ruguje, in ya dawo musulunci ran nan zai fara sabon gini, amma waccan ibada ba maganar ta. An gane ko? Mecece hujjar su suka ce Ubangiji Ta'ala yace wa man yakfur bil imani faqad habita amal wa huwa fil akhirati min al-khasirin, duk wanda ya kafirta bayan imani ma'ana ya ridda Allah yace aikin sa ya zube, kuma alahira yana daga cikin tababbi wanda makomar sa ita ce huta. Sai dai malamai suka ce wannan aya ce wadda take mujmala, kenan akwai waccan aya wadda take wato wannan mubayyana, ita waccan Ubangiji Ta'ala da yake cewa وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ubangiji Ta'ala yace وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa, ya juya hannun agogo baya yana musulunci ya koma wani addini, fayamut wa huwa kafirun, ya mutu halin yana kafiri, Allah yace فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, waɗannan waɗanda suka mutu akan kafirci su ne aikinsu da suka aikata na lada, gabaɗe ya ɓaci a duniya da lahira ba za su samu sakamakon shi ba, kuma su ne ‘yan wuta wanda in sun shiga cikin wuta masu dawwama ne. Kenan don haka a nan duk wanda ya yi shirka ya mutu akan shirka bai tuba ba, to duk aikin da ya aikata na ibada ya zube. Shi ne Allah ya ce walau ashraku, da za su yi shirka su mutu akan haka, Ubangiji Ta'ala ya ce lahabita anhum ma kanu ya'malu, duk abin da suka kasance suna aikatawa gaba ɗayan shi ya zube, ba za su samu sakamakon lada akan shi a gobe kiyama. Ulaikal ladina atainahumul kitaba, Ubangiji Ta'ala yace waɗannan su ne wanda muka ba su littattafai. Alkitab anan al-alif wal lam li bayanil jins, bi ma'ana al-kutub, wannan daidai yake da waccan aya kanan nasu ummatan wahida, fa ba'athallahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba ay al-kutub, shine yace waɗannan su ne wanda muka ba su littattafai wal hukuma, wato da sanin abin da ke cikin sa na hukunce-hukunce, wan nubuwa, Allah yace da matsayi wanda yake madaukaki, annubuwa shine al-manzilatur rafi'a, matsayi wanda yake madaukaki ita ce annabta. Sai Allah yace fa in yakfur biha haula'i, waɗannan jama'a taka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in har sun kafirce ma waɗannan littattafai da muka saukar, Allah yace faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin, Allah yace haqiqa mun wakilta wasu jama'a biha dangane da wannan littattafai, Allah yace laysu biha bikafirin, wanda ba ma su kafircewa bane da wannan littattafai. Wasu malamai suka ce anan su ne wannan 18 din manzanni da Allah ya ambata ana. Wasu malamai suka ce a mala'ikun da suke cikin sama, in har ku na duran ƙasa kun kafirce ma littattafan da Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala ya saukar, to mala'ikunsa sun yi imani da su. An gane ku? Ko kuma ya zamanto in har ku kun kafirce, to akwai wasu jama'a na mu'minai wanda Allah ya hayyaya su, wanda bayan da za a yi su kafirce ma waɗannan littattafai. Kenan anan addamir yaudu ila alkitab, bi ma'ana alkutub, fa in yakfur biha haula'i, in har waɗannan jama'a taka sun kafirce ma waɗannan littattafai, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin, Ubangiji Ta'ala yace haqiqa mun wakilta ma waɗannan littattafai namu qauman, wasu jama'a na daban, laysu biha bikafirin, waɗanda ba masu kafirce musu bane, ulaika allazina hadalla, waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su zuwa tafarki wanda yake madaidaici, Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi, ikoyi da shiryas, ma'ana hanyar da suka bi, Allah ya ce kai ma ka dora kafa ka bi karka karkace dama ko hagu, manzannin da suka gabace shi Allah ya ce ba hanyar su, Allah ya ce kul ga ya musu la as'alukum alaihi ajra, bana tambayar ku wani lada akan abin da nake isar muku na sakon Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala, ban ce ku biya ni ba, in huwa illa zikra lil alamin, shi wannan alqur'ani da nazo muku da shi bai zamanto ba face tunatarwa ne ga mutum da arziki. Nan ish da cewa sauran mu je ayi wannan daya da cewa lokaci ya tafi ne ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.